الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ويقول نبي الهدى والرحمة فيما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكل مسؤول أمام الله. في هذا الامتلاك المتزايد، في هذه الفصيلة من الشباب التائهين الضائعين الذين لا يعرفون ماضيهم فيتطلعوا إلى مستقبلهم، الذين ليس لهم ما يستجلون به سوى بعض الأمور التافهة، فنسأل الله العفو والعافية. فهو yau wannan juma'a da muke ciki yini kenan na 12 a jere da juna, wanda sojojin Amurka tare da ƙawayenta musamman Birtaniya suke ruwan bama bamai akan ƴan uwanmu na Afghanistan, suke ruwan bama bamai akan ƴan uwanmu na Afghanistan. Kusan mako biyu sun kusan cika, ana kashe mata, ana kashe yara ƙanana, an rusa gidaje da masallatai da rumbuna na ajiyar kayan abinci ko waɗansu kaya na buƙatun rayuwa, lalata filaye na saukar jirgin sama, lalata tituna da gidaje na al'ummar musulmi a kan idan kowa da kowa a duniyar nan. A wannan zamani da ake ganin kai ya waye, a wannan zamani da ake shelanta ƴancin ɗan adam, a wannan zamani da ake kururuta adalcin rayuwar zaman tare da tabbatarwa da kowane irin ɗan adam haƙƙinsa, da ke ana kaifar maki ga al'ummar musulmi ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili da Amerika ta gabatar da shi wa duniya ba, wanda ke nuna cewa waɗanda ake zargi su Osama ibn Laden suna da ruwa da tsaki wajen abin da ya faru ranar 11 ga watan Satumba da ya gabata. Wannan yaki ba anan kawai ya tsaya ba, shi ya haifar da nau'ika na zanga-zanga da aka yi a ƙasashe da dama, Indonesia daga ƙarshen gabas har zuwa su Morocco da Algeria da ƙarshen yamma, ƙasashe na musulmi da na waɗanda ma ba musulmi ba, hatta waɗansu daga cikin kafirai waɗanda suke kira da a zauna lafiya sun yi zanga-zanga don ƙalubalantar hare-haren da Amerika take kaiwa ga ƴan uwanmu musulmi na Afghanistan. Wannan ya haifar da waɗansu daga cikin samarinmu masu kishin addinin musulunci suka shirya zanga-zanga ta lumana a nan birnin Kano mako ɗaya da ya gabata. Zanga-zangar da aka yi ta aka kammala lami lafiya, kamar yadda dukkan kafofin watsa labarai na gida da wajen Najeriya suka ba da shaida, kamar yadda ma'aikatan tsaro da kansu suka ba da shaida. To ba abin takaici da baƙin ciki shi ne yadda waɗansu daga cikin samarinmu daga cikin masu ƙarancin tunaninmu suka yi amfani da wannan dama wajen mayar da abin ya zama wata gagarumar fitina ko wani ƙwariyen yaƙi da suka so su kulla ko su haifar yamma kace tsakanin Hausawa da sauran ƙabilu kamar yadda wata fuska ko wani faifai na rigingimin zai nuna maka ko kuma kace tsakanin musulmi da kirista kamar yadda wani faifan zai nuna maka kamarin da ba wanda ya sai sa su ko ya hana su suka yi amfani da wannan dama wajen kai farmaki ga waɗansu da kuma wawatan dukiyar waɗansu abin takaici cikin waɗanda suka rasa rayukansu har akwai waɗanda musulmi ne ƴan ƙabilar Yarbawa waɗansu musulmi ne ƴan ƙabilar Ibra ko Idoma ko waɗansu ƙananan ƙabilu waɗanda su waɗannan yaran suke kallon dukkan mutumin da baya yara harshen Hausa to kawai arne ne kuma ya cancanci a kashe shi cikin waɗanda aka wawace wa dukiya har akwai musulmin ma waɗanda da aka fasa kantinansu aka kwashi kayayyakin bulawusinsu a matsayin ganima kuma ana kabbara wannan ita ce babbar fitina babban kuskure babban rami da muka wafta cikinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka amarin kai na da sauran ƴan uwa musulmi muke kira daga wannan mimbari mai albarka cewa muke shelanta cewa abin nan da aka yi na tayar da wannan fitina ko kai hare-hare ta hanyar fakewa da sunan addini ga waɗansu wanda ba musulmi ba ko waɗansu musulmin da ba Hausawa ba da kashe su ko salwantar da dukiyarsu abin ne da ya ci karo da ƙa'idojin addinin musulunci ya ci karo da ayoyin alƙur'ani mai girma ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci addini ne na tsari in za a yi jihadi yana da dokoki da ƙa'idoji da sharuɗansa da hanyoyin da ake bi kuma don a yi ba a mayar da tarzoma a raka mata sunan jihadi kuma ya zanto kawai rana ɗaya ta karɓi sunan jihadi din addinin musulunci addini ne mai tsari ba addini ne na fauda da rashin tunani ko rashin hangen nesa ba a ɓangaren Ibo ranar juma'an nan da aka yi wannan zanga-zanga ta limana bincike ya nuna gaba ɗayansu ko kashi 95 cikin 100 ɗinsu ba su buɗe kantinansu ba tun da safe mai yiwuwa saboda suna jin tsoron kada zanga-zangar ta haifar da rigima a wawace dukiyarsu mai yiwuwa saboda su ma suna son su tayar da fitina bincike ya zo mana cewa a wannan rana ta juma'a da la'asar waɗansu ‘yan uwa da suka shiga cikin sabon gari sun ga yadda ‘yan ƙabilar Ibo ɗin suka rinƙa bin dukkan wani musulmi musamman Bahaushen musulmi ko Bafulatininsa su raɗe su buge musamman masu sana'ar ‘yan kabu-kabu da ‘yan ashaɓa su ƙona mashin ɗin ko su wawace dukiya haka aka yi ta yi tun la'asar ɗin har wannan dare da ya biyo baya wanda wannan shi ne abin da labarinsa ya yaɗo a cikin gari gaba ɗaya wanda kuma ya sa aka wayi gari ranar Asabar da gagarumar fitinar da ta kusan ta gagari hatta su ma'aikatan tsaro kansu ɗan ƙabilar Ibo sun yi amfani da wannan bore nasu a cikin sabon gari wajen ƙona waɗansu masallatai wajen kawo farmaki da kasuwar da ke Galadima Road da wawace dukiyar mutane da ƙona kantinansu akwai mutanen da an yi musu hasarar da ta fi ta miliyan 20 akwai wanda ta fi ta miliyan 10 akwai wanda kila ta fi ta kai miliyan 30 aka lalata wa mutane dukiya aka ƙona musu kantuna aka ɗauke kayan abinci aka shiga da shi cikin sabon gari kuma waɗannan mutane ana jinsu ana ganinsu domin ko ba komai suna da wadatattun makamai a daidai lokacin da waɗansu daga cikin shugabanninmu suka shiga rediyo suke cewa a zauna lafiya a zauna lafiya a daidai lokacin da kowa ya ji shugaban Ibo na garin nan yake cewa su kan ashirye suke za su kare kansu ma'ana sun yi kowane irin tanadi da ya kamata bincike ya nuna tun shekaru 5 ko 6 ko 7 baya wani jami'in tsaro ke cewa abinda 'yan ƙabilar Ibo suka tara na makamai a cikin sabon gari ya fi abinda 'yan sanda
na jihar Kano gaba ɗaya suke da to kaga ya zaya zauna lafiya. Dan haka suka yi amfani da wannan dama wajen kirkice mutane da kona dukiyoyinsu. Wani abu na uku wanda shi ma matsala ce da ta faru, yadda aka samu waɗansu ɓata gari cikin ma'aikatan tsaro suka rinka amfani da wannan dama wajen harharbe yaranmu da karkace su abin takaici da bakin ciki. In mutum ya je wurin rigima ne aka harbe shi, kila akwai dalilin da wanda ya harbe shi zai gabatar. Ina ga wanda yana kofar gidansa zo a harbe shi? Ina ga waɗansu waɗanda sai da aka shiga cikin gidajensu suna tare da matansu aka fito da su? Bincike ya nuna rahotanni na harbi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kadai ya fi mutum 45 waɗanda yake ɗan sanda ne suka harbe su ko kuma waɗansu daga cikin jami'an tsaro banda sauran asibitoci na Kano. Kuma aka kakkama samari, aka tara su, ake gane musu wahala a can matakin ɗan sanda. Kuma kwamishinan ɗan sanda ya fito da bayanin cewa zai tuhumce su da laifin su ɗan fashi da makami ne. Irin jarumtar da bamu ganta ba lokacin da yan ofisi suka kashe yan uwanmu a tsakanin Lagos da Sagamu da duk rikicin da aka yi a can gurin. Irin jarumtar da bamu ganta ba har yau lokacin da yan kabilar Tibi suka kashe sojoji na gwamnatin tarayya mutum 18. Irin jarumtar da bamu ganta ba lokacin da ɗaya daga cikin manyan shugabannin kabilunsu wanda ya yi mataimakin gwamnatin jihar Benue ya fito ya nuna abin da suka yi ba laifi ba ne ba, kuma har yanzu ba a kama shi ba. Lokacin da rikici da aka yi na jihar Kaduna na ɗaya da na biyu, kwamitin bincike da aka kafa ya tabbatar da kirista ne suke da laifi, kuma ga shi har yanzu ko ɗaya ba a kama ba. Uduku ya shiga wajen haɗa rikicin Kaduna, bincike ya nuna Uduku nan ya zo nan Kano lokacin da ake wannan rikicin a tsakanin ranakun Asabar da Lahadi da Litinin. Har yanzu kuma ba a ce komai a kansa ba, amma an kama yara da sunan su in iska ne da sunan su wanda zana gari banza ne, an ɗaure su an gane musu azaba, waɗansu a harbe su, kuma wai a ce za a tuhumce su da cewa wai su ɗan fashi da makami. Wani abin takaici da bakin ciki shine bayan al'amura sun ɗan nafa sai mutanenmu suka rinka fitowa a kafofin watsa labarai tsakanin manyan jami'an gwamnati ko na tarayya ko na jiha da sarakunanmu har ma da waɗansu waɗanda aka raɗa musu ko suka raɗawa kansu suna malamai suka fito suna cewa wanda suka tare da rigimar nan ɗan iska ne. Duk wanda ya tashi sai ce waɗanda suka rigimar nan ɗan iska ne, daune gari banza ne, mutanen banza ne, talakawa ne da ba su da dukiya, waɗansu ne talauci ke damun su. Mu ko mun riga mun sani cewa a al'adance da shari'ance iska ba ta taɓa yin juna biyu ba sai naƙuda ta durƙusa ta haifi ta har a samu juna ɗan iska. Wannan society ɗin da muke ciki, unguwanninmu da ƙauyukanmu da biranenmu, mu ne muka durƙusa muka haifi wannan ƴaƴan da muke ci musu yi iska. To su kuma iyayensu ƴaƴan ne muke. Babu yanda za a yi dai barewa ta haifi akuya sai dai ta haifi barewa ƴar uwarta. Sai mu lura a madadin mu shagalta da cewa me ya haifar da wannan shake shi ko wannan fitsara ko kangarewa ta samarinmu, a'a sai dai kowa ya fito ya ce ya yi iska ne. Shugaban kaza ma da ya zo nan garin abin da ya ce ya yi iska ne. To ya ake cika da mai iska? Waye ya mayar da su waka? An kyale yara ba makaranta, an kyale yara babu tarbiyya, ya za a yi ba za su kangare ba? Ya za a yi ba za su tushe ba? Kowace irin matsala ta faru a duniya, hanyar da ake bi a magance ta shine ba ka ce ga matsala ga maganinta ba, wannan ba zai magance matsala ba. A'a, farko me ya haifar da matsala, na biyu me ya maganinta. In baka bincika abin da ya haifar da matsala ba, sababin faruwar matsala ba, duk irin maganin da zaka bata yau ko da an warke yau gobe baya hana a sake kamuwa da irin wannan matsala. To amma idan ka ɗauki mataki na gane sababin da ya haifar da wannan matsala, to shine zaka samu hanyar gyara ta. A gani na ga waɗansu daga cikin sababba da su ne suka haifar mana samuwar irin waɗannan yara da ake zargin su da cewa ba ta gari ne. Abu na farko, sakaci na ƙarfi dangane da iyaye ko wakilai na ƴaƴa akan ƴaƴansu, sai da aka kyale ƴaƴa ba ilimin addini, ba ilimin rayuwa, babu tarbiyya, ba aikin yi, ba a umartar su, ba a hana su su aikata duk abin da suka so, ko abin da mummunar zuciyarsu ta so musu, ko abin da shaytanin su ya musu wahayi, ba wanda ya isa ya hana su, ba wanda ya isa musu danne. Sabanin yadda muke a da a cikin wannan nahiya ta mu, kowa ya sani shekaru 20-25 baya zuwa 30 baya, datti da akwararo ko unguwa yana da ikon ya ladartar da kowane yaro daga cikin ƴaƴan unguwar, ko da baban yaron ya zo ya ga dattijan na dukansa a kan laifin da ya yi, sai dai ya shiga takalminsa ya wuce, baya tambaya me yasa kake dukansa. A wannan tsarin duk baka tarbiyyanta, duk ɗan shekara 30 zuwa abin da ya sama, ballanta na ɗan shekara 40, ballanta na ɗan shekara 50, ya san haka muka gada a nan kasar iyaye da kakanni. Yaron makocinka zai rage ka shiga gida ka zame, ya ruga ya shiga gidansu, ka tsaya a ƙofar gidan ka ce uwar ta miƙo, kuma ta miƙo shi, ka zame shi. Ɗan ƙaninka ya yi laifi, ka zame shi. Ɗan uwanka ya yi laifi, ka dagatar da shi. A yau ko kai ne babban wa a gidanku, idan ƙaramin ƙaninka yana da tsaye ya laifi, ka dagatar da shi, ka ce za ka zame shi da bulala. To wannan uwar wannan yaron za ta fito a daban mijinta wanda yake shi ne ƙaninka, ta zazzage ka, ko baka isa karama ba, ko babu yadda ka iya. To dan ba za mu lalace ba, dan ba za mu san gaske ba. Wannan shi ne hakikanin gaskiya. Mun riga mun rusa tarbiyyar yaran mu, ba mai kula da wannan. Yara za su taru, ba mai iya sa su ko ya hana su, ba mai iya ce musu ku bari, ba mai iya ce musu ahir. Wannan shi ne babban sababi na farko. Sababi na biyu da ya haifar da wannan matsala, sakaci na hukumominmu, ƙananan hukumomi da jiha da tarayya gaba ɗaya. Babu wata kulawa ta ɓangaren ilimi, babu wata kulawa ta ɓangaren tarbiyya. Ina gidaje renon barayu suke samun kulawa? Ina gidaje na kangararrun yara suke samun kulawa? Ina waɗansu cibiyoyi na koyar da yara sana'a? Ya kai matsayin da kuɗaɗen da ake biya koyar da karamar hukuma a ce tana da cibiyar koyar da sana'a ga samarin da suke wannan karamar hukumar, amma duk an sace kuɗin. Kowa yana biya na gani, kuma wanda ya sace kuɗin karamar hukumar mu zai zo wajenmu ya wuce, muna ɗaga masa hannu muna cewa sai kayi. Kuma cikin waɗannan lalatattun shugabannin ƙananan hukumomin ne lokacin da rigima ɗin ta fara, su ne suka rinka ɗauko ƴan sanda suna bi kwallo-kwallo da su suna nuna a harbiya da mutane. Akwai kansilan da yake a Nasarawa, a cikin motarsa ya ɗauko ƴan sanda, ta motarsa ake buɗe gilas a yi shutin ɗin yaran mutane, ƴaƴan musulmi wanda iyayensu suka jefa masa ƙuri'a ya zama kansila. Idan mutanen banza irin waɗannan, ya za a yi muna da irin waɗannan mu ci gaba? To waɗannan ne ƴan iska, ko kuma waɗannan yaran ne ƴan iska? Akwai shugaban karamar hukumar da ya jawo mutane aka je har kofar masallacin mu ana harba tiyagar lokacin da mata suke karatu a cikin makarantar Islamiya. To irin waɗannan su ne ɗin iska, ko kuma waɗannan yaran masu yawa kan su? Wannan shi ne zancen gaskiya da ba a san a faɗa, kuma a yi ta noke-noke sai wannan ya shiga rediyo ya ce ya yi iska ne. Saboda haka wannan ita ce babbar matsala ta biyu. Dole sai an ware waɗansu cibiyoyi na koyar da sana'a ga matasanmu a ƙauyuka da birane, a ƙauyuka don a hana kwararowarsu da sulalewarsu zuwa birane. Raya harkar noma, saboda dam-dam da madatsun ruwa da muke da su, waɗanda in aka haɓaka su, aka inganta su, aka samu wadataccen ruwa da mutane za su yi noman rani, su samu aikin yi, duk ba za mu samu irin wannan wato ainihin matsaloli da muke fuskanta ba. Sai yadda matasanmu zai zanto suna cin gishin kansu ta fuskar rayuwarsu, ba su dogara ba wajen karin kumallo ko abincin rana ko na dare ga wani wanda yake nasu. Sannan abu na uku daga cikin matsalolinmu, damar da muke da ita a garinmu muka bar ta a hannun arna. Arna 'yan tirani sun zo sun mamaye garinmu a ranakun Asabar da Lahadi. Ko mutum shi ne gwarzo ɗan wayar kace da shi ya shiga sabon gari ba zai iya shiga ba a Kano, a ce musulmi ya shiga sabon gari ba zai iya shiga ba, kuma garin ka ne, kuma nan ne ƙarshen cibiyar musulunci a Afirka ta Yamma, a Afirka ma gaba ɗaya. Amma arna sun yi kamar ko muka ba su dama, arna suna da kantuna har a kewaye da gidan mai martaba sarkin Kano, mu ne muka ba su dama. Ba inda ba sarki, ba inda ba su da kanti, ba inda ba sa yin sana'o'insu, amma idan muka je garinsu ba mu isa ba a ba mu ko da filin da za mu yi lumba guda ɗaya.
saboda mun san ciwon kanmu ba. Nan aka yi wani gwamna a wani lokaci bai wuce ba, duk mun sani a nan Kano da aka gyara wani bangare na ginin kaso sabon gari, lokacin da inyamurai din suka taso suka ce a ba su rumfuna, ya tura kwamiti yace gashi ne ya tura kwamiti za a je kasuwar Aba, idan an ga rumfa ɗaya ta Bahaushe su zo nan gurin duk zai ba su rumfuna gaba daya. Ba a samu ba. Haka aka dawo ce to ba za a ba su ba, an yi wannan kantuna don ƴan garin nan kamar yadda kuma kuka yi naku don ƴan garin ku. Lokacin da aka rarraba mutanenmu ne suka rinka sayar musu. Mutanenmu ne suka sayar musu. A yanzu sabon gari rabi da rabi muke da su, inda kaso sabon gari ba mu da ita a hannunmu. Kasuwar kofar ruwa ba mu da ita a hannunmu. Dama wannan tasu ce kusan 100%. Ko 99.9% cikin ɗari kasu ce babu mu a cikin kuma Kano duk sakatun mu ne muna zaune, sai dai kowa kawai ya shiga ko Amaro ya tare ke sai ya yi iska sun tare da rigi kan da kike a gindin ciki. Kasuwar da wani inda kayan abinci yake, yanzu planin din da suke yi ya za a yi wannan kasuwar kayan abinci ta koma hannun su, sai da lokaci guda in sai ga dama sai su yi mana hukuma da shi, yadda suke mana hukuma da spare part na mota, yadda suke mana hukuma da kwallon sarki, yadda suke mana hukuma da cardinal ko panadol ko paracetamol. Duk hasarar da aka yi musu, yanzu kungiyar inyamurai suna nan sai mun biya mu da kanmu damu biya haraji, domin duk abin da suke sayar da shi naira 5 in suka ce sai naira 10 dole ka saya, ba ka da wani mutum wanda yake musulmi da yake sayar da shi. Damar mu a garinmu mun bari a hannun arna, damar mu a garinmu ina yan kasuwar mu sai mu bari ga sai katuwar mota sai yawo da silula da kurin iska cikin bakin banki. Wani shi ne rayuwar ta muke, ba da yadda za a yi al'umma tana wannan matsayin ta ci gaba. Kowace irin al'umma ce alama ce ta rushewar al'umma, ko ta gyara ko ta rushe. Mu muka dawo kan mu matsalar da yau muke kuka a kanta, mu je garurukan su mu gani gidajen haya an daina ba mu auren su, saboda duk wanda ya bada haya tsagerin kifi za su zo su ce to kai da ka bada gidan haya idan mun tashi za mu kona gida. Amma mu a nan gurin sun zo sun yi mana kaka gida, ya za a zauna lafiya? Don tsabar kaka gida ma da tsabar raini tun yau da motocin su da biyosun da suke lodin mutane zuwa Lagos zuwa Abakalike zuwa ina ne, idan suka zo babu wata karamar hukuma a jihar Kano suke amfana da rage nuzo, idan suka ɗauko mutane sai sabon gari za su dire. Me suka lodo a cikin makamai suka ɗauko? Me suka ɗauko? Babu wani ya sani. Kwaya suka kawo? Kokin suka kawo? Kawunan mutane za su ɗauka su fita da shi? Babu wanda ya sani. Haka aka kyale su. Ba mu isa mu je garin su mu yi haka ba. Motoci nawa ne na jihohin arewa na kamfanonin jihohi kamar Kano Layin na Kano, kamar Yankari na Bauchi State, kamar abin nan Borno Express na jihar Borno, kamar Yobe Layin, kamar Gombe Layin na jihar Gombe, da za su biya Abakalike ko su je Lagos ba za a ba su fasinja ba. Amma su cin sun zo nan garin sai mu ba su fasinja. Wani irin mutane ne mutum san ciwon kanmu ba, da ƴan kasuwanmu da ƴan siyasarmu da shugabanninmu. Wannan shi ne matsalolinmu. In mun gyara mu samu nasara a kansu, in ba mu gyara ba sai Ubangiji Ta'ala ya jarrabe mu a karkace waɗansu daga cikinmu don sauran su gyara. Akwai waɗansu sai sun tafi, ba mu ne za mu kike su ba, arnan za su yi yanka su tun da sun amince da arna. Mai riga dai mun tsara zai ka duba irin nasarar da aka yi wa mutanenmu a Galaji Moro. Duk wanda ya je wurin ya ga mun cika da imani sun yi jiki sun yi kukan jinsi da na baki. Amma tare da haka waɗansu mutanen yofi waɗanda ba su da ruwa da tsaki game da hasarar da aka yi a wajen ta rediyo suna maganganun banza, su ba auren suke. Sannan abu na hutu gasa a tsakanin mu da juna, gasar motoci, gasar gidaje, kan shugabanci, shugaban ƴan gasar kaza, shugaban teloli, shugaban masu yanki da guga, shugaban masu sayar da dankalin turawa, shugaban masu sayar da robobi, shugaba ko wasu gani kamar gulando da rawani a kasi shugaba ne kawai. Abin da kai ci da bakin ciki. Kwana uku da suka wuce baya aka yi taro tsakanin shi commissioner of police na jiha da shugabannin Ibo da kuma shugabannin ƴan kasuwan Hausawa ɗin da ake cewa an kona musu abin nan su. Aka zo aka yi taron, in ka ji maganganun banza ma da mutanenmu suka yi, gara ma a ce ba su je wurin ba, kawai ya bi amfani da ake su yi. Bayan an tashi, wakilin BBC yana son ya yi hira da ɗaya daga cikin inyamurai da ɗaya daga cikin Ibo, da yanayin Ibo wa zai hira da su dukkan suka nuna mutum ɗaya. Suka fita kuma suka ba su wuri
dan ya hira da abin da, amma da yanzu zai hira da mutanen mu mutum biyar sun taso, kowa na cewa da ni za a yi, wannan cewa da ni za a yi, wannan cewa da ni za a yi, kuma wannan mutanen biyar ba ɗaya daga cikin su da aka kona musulun fa ko ɗaya, waɗansu mutanen banga ne daga wani sashin daban sun zo, kowa ya ce da shi za a yi, to waɗannan wani irin mutane ne, shi yasa ibadun suke cewa ba bambanci tsakanin mu da rakumin mu, sun kasa gane wai wane ne shugaba tsakanin mu ko rakumin mu ko awakin mu ko dabbobin mu, saboda dabbancin da waɗansu daga cikin mu suke, rikin hankali da wuta da zahincin duniya da rayuwa da waɗansu daga cikin mu suke, wani irin mutane ne mu wai shi za mu zama al'umma. Ta ga wannan sababi ne daga cikin sabubba, da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, a kowa shugaba ne, ka saurari gidan rediyo kowa shugaba ne, shugaban wane ne, shugaban wasu wane ne, shugaban masu burodi, shugaban masu dankali, shugaban masu waye, mafi yanta kawai ɗan kawai ki na dawa a kawai muka zama, al'umma ta ci gaba a addini ta da rayuwa, muna nan a dakile. Abu na biyar daga cikin matsalolin mu, ayyukan tsaro har yanzu ba ma shiga cikin bai dace, tsarin kwata-kwata ake bi a Najeriya, kowace jiha za a bata wani adadi a cikin soja ko ƴan sanda ko kaftan ko immigration ko wane ne, amma jihohin mu da dama na arewa ba sa cikin wannan guraben nasu, in ya mun zai taso daga jihar Enugu ya zo ya shiga soja ko ɗan sanda da sunan jihar Kano ko jihar Katsina ko Yobe ko wata jiha, a haka za a ɗauke shi a matsayin ɗan Kano, abu ne mai sauki, kowace ƙaramar hukuma ke so ya samu indijin ɗinta zai samu a nan jihar, amma mu ba za mu samu wata ba. To rikin shigar mu wannan ya sa kaka gidan da muka bari suke cikin ayyukan ƴan sanda ake amfani da wannan dama wajen harbi mutanen mu cikin abin da ya kamata a yi harbi da ma wanda bai kamata a yi harbi ba, duk lokacin da aka turo su da nufin kwantar da sarduna. Saboda haka waɗannan matsalolin namu su ne suka haifar mana da wannan yara da muke gani, dole mu tashi tsaye mu gyara tsakaninmu da Allah, kuma gyara yana kan kowa da kowa, yana kan hukuma, yana kan ɗaiɗaikun mutane, yana kan ƙungiyoyi na addinin musulunci, yana kan ƙungiyoyin aikin gayya na ƙananan hukumomi da unguwanni, yana kan dattijai, yana kan dagatai, yana kan limamai, dole ne mu. Akwai wani tsare-tsare da waɗansu musulmai suka fara a waɗansu wurare lokacin da suka ga uwar bayu, kamar a jihar Plateau da nake kwanan nan da waɗansu jihohi, za ka samu yanzu kusan kowaɗansu unguwanni sun tsara kwamitoci daban-daban biyu ko uku, akwai kwamitin nemawa yara makaranta ko aiki, duk yaron da ya kammala makaranta baya da aiki yana da result mai kyau ya za a sama masa aiki, ko duk yaron da ya kammala secondary yana so ya ci gaba da karatu bai san yadda zai iya samu admission ba, ko ya samu baya da kusurin registration ko mai ya za a yi masa, sun fito da irin wannan tsari. Ko koya mutane aikin sana'a, kana son ka koyi kafinta sai a nemo wani kafinta sai a haɗa ka da shi ka zama yaron sa, kana son ka koyi kafinta sai a samu wani sai a haɗa ka da shi ka zama yaron sa, ta hanyar haka dole sai mun sha wahala. Yaran an riga an kyale su akan garin su ne, dole ranar da ya zo yana son shi ne gobe zai zama oga, a riƙa kira shi da sunan chairman, ba yanda za a yi, kuma sai an yi haƙuri da wannan da ladabtarwa da ja a hankali da a ciza a buta har mu kai zuwa ga gaske. Amma in ba haka ba, abin da yake fuskantar mu na kalubale a wannan ƙasar yana da girma kwarai da gaske. Zan karanto mana waɗannan nassi guda uku. Nassi na farko, Ubangiji yake zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samiun alim. Ubangiji ta'ala baya taba musanya wata ni'ima da yi wa waɗansu mutane ya musanya ta da azaba har sai su mutane sun canja da kansu, amma da sun yi masa da'a sun yi sabo, to sai canja wannan ni'ima da wata azaba ta biyo bayan ta. Nassi na biyu, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canja mutane sai sun canja da kansu. Abin nufi, idan kuna cikin ni'ima Allah baya canja ta ya kawo azaba sai in ku ne kuka canja daga da'a ko hukumar sabo. Haka idan kuna cikin azaba Allah baya canja ta ya kawo ni'ima sai in ku ne kuka canja daga sabo da rayuwa ta firme kuka koma da'a da kuma rayuwa ta wato ainihin ta tsari, to sannan ne za ku samu canji. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkaninku in kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kiwo a kai. Sai ya fara da shugaba, sannan kuma da magidanci, sannan kuma da mace, sannan kuma da yaron gida, kowanne ɗaya daga cikin su dan kiwo ne kuma za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo a kai. Kuma a nan muke kare kira ga gwamnonin mu na jihohin mu na musulmi, su zo da irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, su ne da rigima ta faru sai suke abu da wuta. Amma aka ta kashe mutane a Lagos, gwamnan Lagos bai ta abu da wuta ba. Aka yi dai a Plateau State, dariya gwamnan jihar Plateau bai ta abu da wuta ba. Aka yi a Abia, gwamnan Abia ma ta yi ma shi ba zai iya ba dukkan wani musulmi ko Bahaushe ko ɗan wasu Fulani kariya a state ɗinsa ba. Kuma duk a Najeriya dai ake. Gafi an yi a jihar Benue duk komai, amma mu nan da an yi wani abu a cikin jihohinmu sai gwamnoninmu su yi azurfafi ko kuma rahotanni na ƙarya da waɗansu jami'an tsaro za su kai musu, sai dangana ana so a ce a buɗe wuta a buɗe wuta, shi kenan sai waɗannan ɓata gari cikin 'yan sandan da suke arna su yi amfani da wannan dama su harbe mutane. To kaga wannan ya kamata a yi hatta, ya kamata a lura da shi ƙwarai da gaske. Ba kowane irin abu ne wuta take magance. Ita wuta shi ne abu na ƙarshe bayan an bi dukkan hanyoyi na lumana. To amma dole ne ba iyaye su sake su tarbiyya ƴaƴansu. Kowa ya kula da amanar da ke kansa ta wuyansa. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اعط نفوسنا كل تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصرهم على اعدائك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقوموا الى صلاتكم.